ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس قواتر رمضان هجرة دبو ديار داري هدى دا أربعين دا أكو عند يزو ترى قواتم هدو دبو بيو دا أشرين دا بيو منا نندي آية تا داري دا تمانين دا ترى زو آية تا داري دا تسعين دا بيار نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
ودنن آيوي da aka karanta aya ta 189 zuwa 195 ayoyi ne da muka faɗi abinda suka kunsa jiya dangane ga tambaya da sahabbai suka wa annabi alaihi salatu wassalam daga hikima na yadda wata yake canzawa daga karami ya koma babba daga farko ya koma karshe da kuma hikima da tasa Allah ya sanya lokaci tun daga ranaku tun da sakanni zuwa mintuna zuwa awanni zuwa kwanaki zuwa makonni zuwa watanni zuwa shekaru zuwa karni ya ake tafiyar da wannan tsari mun ce Allah ta'ala ya tsara wannan ne domin mutane su san yadda za su dinga gudanar da al'amarin su cikin tsari to abinda zamu koya daga wannan ayoyi a mas'ala ta farko shine yas'alunaka anil ahilla to wannan aya tana koya mana mahimmancin tambaya ga wanda bai san abu ba kuma tana fito da darajar ilimi cewa komai a yi shi da ilimi kuma idan baka san abu ba baka da uzuri kai tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun idan baku sani ba ku tambayi masana sai su sanar da ku wannan aya tana ƙara tabbatar mana da cewa mutum ba shi da uzuri dan bai sani ba domin Allah ta'ala ya kasa duniya kashi biyu ismun ya'lamun ismun la ya'lamun Allah ya kasa duniya biyu wasu suna da sani wasu ba su da sani sai Allah ya wajabta wa kowane bangare abin da zai yi ya wajabta wa masana su sanar ya wajabta wanda ba su sani ba su koya to in kaga babu ilimi a cikin al'umma ko na addini ko na sana'a to lalle ɗayan biyu ne ya faru ko dai masu ilimin ba sa koyarwa ko ko marasa ilimin ba sa koyo to in ko ba a koyarwa ba a koyo to dole ilimi zai mutu kuma idan masu ilimi suna karewa wasu ba sa koya to za a wayi gari babu ilimi inna Allah ta'ala la yaqbudu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbudu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ko lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'asa'a ko ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtaw bighairi ilmin fadallu wa adallu Allah ta'ala baya kwashe ilimi ta hanyar fizge shi ko kwashe shi daga kwakwalan wanda suka san shi Allah yana dauke ilimi ne ta hanyar dauke masana idan mutane ba sa koyan sani masana suka kare to dole a wayi gari cikin jahilci saboda ka sai a wayi gari ba masana mutane sun daina sani sun daina tambaya sun daina koyan ilimi to sai a wayi gari waɗanda ba su sani ba su ne jagorori matsala za ta taso ta addini a musu tambaya ba su sani ba su ba da amsa kuma su bata su batar saboda ka wajibi ne kun aliman au muta'alliman au mustami'an ka zamo malami ta hanyar neman ilimi ko ka zama dalibin ilimi mai zuwa neman ilimi ko kuma duk abin da ya taso maka kai tambaya kafin kai wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fihi wa yas'alul ulama wa yaqtadiya bil muttabi'ina lisunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam baya halatta mutun ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a ciki kisa kuga sahabbai in musu san abu ba sai su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abun nan take annabi alaihi salatu wasallam ya bada amsa wani abun kuma sai an yi masa wahayi sai a bada amsa ta cikin wahayin to daga ci akwai irin wannan tambayar yas'alunaka suna tambayanka kaga masu tambayar sune sahabbai wanda ake tambaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah ya bada amsar saboda Allah shi ya aiko annabi alaihi salatu wassalam da musulunci in an wa annabi tambaya to Allah ta'ala sai ya bada amsa yas'alunaka anil ahillati suna tambayanka game da jaririn wata to kaga wannan wato ya nuna mana ko ya fito mana da darajar ilimi da kuma amfanin ilimi qul hiya mawaqitu linnas walhajj sannan wannan bangaren kuma kace lokaci ne na mutane da kuma sanin lokutan haji wannan kuma yana fito mana da mahimmancin lokaci da amfanin lokaci cewa dan adam dole ya kula da lokacinsa ya tsara lokacin sa, ya ci moriyar lokacin sa, kuma ya san lokacin sa shine rayuwar sa. Akwai wani malami da ya wallafa littafi Qimatu Zamani inda al-ulama, Abu Gudda, ya kawo muhimmancin lokaci da amfani da lokaci, da jahili, da malami, da na gida, da na waje, a wannan nan daidai ake raba su. Awa 24 nan shine na malami, shine na jahili, shine na dan kasuwa, shine na ma'aikacin gwamnati, ba wanda aka karawa, ba wanda aka ragewa, sai dai wani ya iya sarrafa lokacin sa a inda zai amfane shi, wani kuma bai iya sarrafa lokacin sa a inda zai amfane shi ba. To da haka sai kaga cewa abinda mutum yake nema a lahira idan yayi kuskure bai musulunci yadda ya kamata ba, sakan biko yake bukata yace la ilaha illallah, kaga sakan biko. Wannan sakan biyun ba zai samu ba. Yanzu ko kana da mintuna, kana da sakwanni, kana da mintuna, kana da awanni, kana da kwanaki, kana da makwanni, kana da watanni, kana da shekaru, kai amfani da su kafin su kure. Kuma ba abinda mutum zai yi nadamar ina ma ya aiwatar da shi yadda ya kamata irin lokacin sa. To shi yasa wannan bangare na qul hiya mawaqitu linnas ya nuna mana amfanin lokaci da muhimmancin lokaci. Ni'matani maghabunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farag, mutane suna yin kamunga, suna tafka asara a cikin abuwa guda biyu. As-sihhatu, wannan lafiya din yana da kyau mutum ya amfani da lafiyarsa. Igitanim khamsan qabla khamsin, kai amfani da abu biyar kafin ka rasa abu biyar. Igitanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, kai amfani da lokacin ka yanzu na rayuwa kafin lokacin mutuwa. Wa faragaka qabla shugulika, kai amfani da lokacin ka yanzu da baka komai ka cike shi da ayyuka masu amfani a duniya da lahira kafin rashin lokaci ya zo maka. Wasihhataka qabla suqumika, kai amfani da lafiyarka kafin rashin lafiya ya zo. Ka gani, kai amfani da wannan. Wa hayataka qabla mautika, kai amfani da rayuwarka kafin mutuwa, domin kowane lokaci zai iya zuwa mutum ya mutu. To kaga in kai amfani da lokacin ka shine zaka ji dadin amfanin rayuwar. Sannan la tazulu qadama abdin hatta yusala an arba'in, kafan mutum ba za ta gushe a gaban Allah ba sai an masa tambayoyi guda hudu. Kowa ya tsaya a gaban Allah sai Allah ya masa tambaya hudu. Ko a nan duniya aka maka tambaya hudun nan, wato ba karamin wahala zaka sha kafin ka bada amsa ba, balle a gaban Allah a nan duniya. Ko yanzu a rubuta wannan tambaya guda hudu a mika maka takardar a ce amsa, kana bukatar lokaci. La tazulu qadama abtin hatta yus'ala an arba'in ammalihi min aina kitasabahu wa fima anfaqahu. Yanzu kawai a baka takarda a ce ka faɗi bayani tun daga lokacin da ka fara samun kuɗi har ya zuwa yau, ka faɗi duk hanyar da ka same su, kuma ka faɗi duk hanyar da ka kashe su. Na'am, a nan duniya. Ko yanzu a baka takarda a rubuta maka faɗi duk tun da ka fara samun kuɗi, ka tuno kwandalar da ta fara shiga hannunka zuwa yau, ka faɗi duk ta inda suka shigo, kuma ka faɗi duk ta inda suka fita. Haga wannan tambaya ai ba sauki gare ta ba. Wa an ilmihi fi ma amila bihi, sana wani ilmi Allah ya baka, me ka karanta, Qur'ani ko hadisi ko fiqhu bangaren addini, ko kuma wani ilmi kai na zamani, me kai lauya, kai likita, kai me kai, to wannan ilimin ka fadi me kai da shi, ko me kake da shi, duniya kake nema da shi ko lahira ko duka biyun, me amfanin ilimin da kai, ya amfane ka kuma ya amfani mutane. Kaga wannan tambaya ai ba sauki gare ta ba. Sannan tambaya ta uku, an jismihi fi ma ablahu, ya kai da jikinka har ya tsofe, ya kai ka tsofe, me kai ta yi da jikinka, wani ayyuka kai ta yi har ƙarfinka ya ƙare, har lafiyarka ta ƙare, har kuzarinka ya ƙare. Kaga wannan tambaya ce ba mai sauki ba. to sannan tambaya ta hudu za a yi mutum shine lokacin kai akai ka karar da shi an umrihi fima afnahu umr shekaru wannan sakannin da ake tarawa ɗaiɗaiɗai su zama guda 60 minti daya minti 60 ya zama awa daya awa 24 ya zama kwana daya kwana 7 ya zama mako daya mako 4 ya zama wata daya wata 12 ya zama shekara daya me kai tayi me kake yi kuma kun ga ashe kenan qul hiya mawaqitu linnas yana fito mana da muhimmancin lokaci da sa lokaci da yin abu akan lokaci da yin tsari in mutum yana kula da lokacinsa sai ya ce wannan bature ne akwai shi da kula da alƙawari da kula da lokaci da rashin bata lokaci kuma wannan musulunci ne ya zo da mai amfani da lokacinmu kan mu aiwatar da shi a banza shine arzikinka alwaqtu huwa alhayatu suna cewa alwaqtu kasayf in lam taqatahu ya qata'aka lokacinka kamar takobi ne in baka yanke shi ba shi sai ya yanke ka don haka sannan wal hajj ya fito mana da muhimmancin haji yadda Allah ta'ala ya ware shi shi ma cewa haji an gina shi ne akan lokaci shi sa kaga hukuma alhazai take fito da tsare-tsare tun wuri domin alhazai su shirya so da abu ne na lokaci idan ka kubcewa ranar arfa baka da hajin shekara dole ka shiga filin arfa a rana ko dare kafin alfijir na ranar 10 ga wata ya fito a ce ka shiga filin arfa ko sakan ɗaya kayi shine kake da hajin wannan shekara alhajju arafa kun ga lokaci ne in ka kauce ma wannan lokacin baka da haji saboda haka shi yasa Allah ya fito da haji saboda an gina abubuwansa duka akan lokaci 8 ga wata yawmut tarwiya 9 ga wata yawmu arafa 10 ga wata yawmul hajjil akbar wani abin kaji an ce da safa za a yi wani abin a ce da rana za a yi wani abin a ce da daddare za a yi wani gurin aje a wuni wani gurin aje a kwana lokacin jifa da adadin abin da za a jefa duk kaga tsari ne a cikin aikin haji saboda haka shi yasa yace wal hajj sannan mas'ala ta uku laysal birru bi anta atul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa ba nagarta bane ku je ma gidaje ta baya sai dai abinda ake kira nagarta da alheri shine wanda ya ji tsoron Allah wannan kuma mas'ala ta uku tana rushe al'adu da bid'o'i cewa duk abinda Allah ta'ala bai ce ayi ba kuma addini ne to ba za a karbe shi ba sai in Allah ne ya ce ayi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kenan addini abinda ake kira addini shine abinda kake yi don Allah ya yarda da kai ka samu lada abinda kake don Allah ya yarda da kai ka samu lada shine addini to wannan abun kuwa ba za ka yi shi a karba ba sai in ya fito ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka ne malamai suke cewa hadisai guda biyu idan mutum ya fahimce su ya rike su ya gane su yi aiki da su to ya samu tsira hadisin Umar radiyallahu anhu da hadisin Nana Aisha radiyallahu anha shi hadisin Umar shine mizanul a'malil batina shi kuma hadisin Aisha shine mizanul a'malul zahira wato innamal a'malu binniyat da kuma man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wadannan hadisai guda biyu wannan yana auna mana ayyukan zuci cewa ana buƙatar kyakkyawan niyya ana buƙatar ikhlasi a cikin ayyukan da mutum zai yi sannan ana buƙatar koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan da mutum zai aikata na zahiri ya zama a zahiri kai koyi da sunna a baɗini kuma kai don Allah wanda a cikin madarujus salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibn al-qayyim yace duk wanda Allah azurta shi da al-ikhlas wal mutaba'a to ya samu babban rabo kai aiki don Allah kuma akan sunnar manzon Allah akhlasuhu wa aswabu yace domin mutane a lahira a wannan babi na ikhlasi da mutaba'a za su kasu kashi hudu akwai wanda yake yin aiki don Allah amma ba akan shari'ar manzon Allah kasancewa yayi don Allah ba za a bashi lada ba saboda ba samu sharadi na biyu ba shine ya kasance akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun yana yin ikhlasi amma bid'a yake da ikhlasi to kaga bid'a da ikhlasi ba za ta shiga ba saboda ba sharadi na biyu shine sawab ayi akan sunna sannan wani kuma yana yin sunna din daidai da sunna in ka ganshi kaga ahlus sunna amma kuma zuciyarsa ba ikhlasi dan ya burge ko dan ya kayatar ko dan yayi suna ko dan ya fita ko dan ya shahara ko dan yayi zama kaza dalilin da yasa yake yi kenan to kaga anan ba a sami wato mutaba'a ba a samu wato ikhlasi ba gashi ya dabbaka sunna amma kuma sunnar tasa ta fashion ce sunnar ta neman suna ce ta neman shahara ce ta neman daukaka ce ta neman gurbi ce ba sunna bace ta Allah ba sunna bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa ikhlasi a ransa ba wannan sunnar kadai babu ikhlasi ba za ta fitar da mutum ranar alkiyama ba kace wani kuma wata za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga ina kika fito daga ina kike
daga filiya nake
daga ina
filiya
daga filiya kina son ki musulunta
eh
mun je filiya garin na mai duwatsu ko kina son ki musulunta
eh
ke kika yadda da kanki ko wani ya takura ki ya miki dole ba wanda ya miki dole
eh
bari in ga ya miki abinda ake fada idan za a shiga addinin musulunci ashhadu ki fada abinda na fada ashhadu
Allah ilaha illallah
wa ashhadu
anna muhammadan
rasulullah Allahu akbar kin ce daga yau na amince na yadda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah mahalicin mu shi kadai kin yadda da haka kika ce daga yau na amince na yadda na gamsu na karba annabi Muhammadu manzon Allah ne da Allah ya aiko shi da musulunci zan masa biyayya a fili da boye kin yadda da haka to wannan shine musulunci biya sunanki
Abu ne sunan
sunanki
Abu
dama sunanki Abu
eh
okay a ci gaba da kiranki Abu kenan ko to shikenan sunanki Abu Abu dama ai me Zainab ko Zainabu Abu mai tagwayen suna to za a ci gaba da kiranki Abu ko Zainab da haka sunanki baya da bukatan a canza miki don ba shi da wata illa kuma zai saki saje dan mu ma muna sa Abu din muna sa Zainabu muna sa Abu dan haka za a ci gaba da kiranki Zainabu Abu a yanzu kin shigo addinin musulunci akwai abubuwa da suka hau kanki wanda akwai bangaren kwamitin mu na wa'azi da da'awa muna da bangare na mata za mu tura ki bangaren su yanzu za ki je su yi miki bayani akan abin da ya hau kan wanda ya shigo musulunci wanda za ki yanzu na gaggawa da kuma wanda za a koya miki musulunci kadan kadan haki fahimta Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci dan haka sunna da ikhlasi sune matakan samun tsira a gaban Allah ranar alkiyama wani malamin mu yake ce mana wato kai roki Allah ya azurta ka da abu biyar matattakala ce guda biyar ko wace ka zame duk wace ka zame ta farko to kana cikin hatsari yace matattakala farko kai ilimi in mutum bai ilimi ba to bai ma kama hanyar tsira ba da aka step na farko da zaka taka shine kai ilimi ba wai ana nufin kai ilimi fa ka tsira ba a'a amma ilimi shine matattakalar farko da aka kai ilimi don kai ilimi matattakala ta biyu shine kai aiki da ilimin domin ilimi komai yawan sa idan ba a aiki da shi to maimakon ya zama dalilin tsira sai ya zama dalilin karin azaba ka kenan ilimi mal ilmu illa amal illa al amal bihi sai kai aiki da shi to kuma in kai aikin ma dai baka tsira ba sai kai aikin nan don Allah ba dan riya ba ba dan neman suna ba ba dan wani abu na duniya ba sai kai don Allah aikin kuma sannan kai don Allah din ma dai har yanzu da saura sai kuma kai akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba sunna ba sinadarin tsira in ba ikhlasi ba sinadarin tsira to kaga kai karatu kai aiki da karatu kai don Allah kai akan sunna sai kuma ka roki Allah ya karba har yanzu da saura sai ka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah mun yi tawassali ka karba domin karban maganin dama ne kuma sai kuma Allah ya karba haka muna fata Allah ya azurta mu da ilimi mai amfani da aiki na kwarai da ikhlasi akan sunna kuma Allah ya karba dan rahamarsa ba dan mu ba haka walaisal biru bi anta atil buyuta min zuhuriha wannan yana koya mana cewa kada mutun ya shigo da bid'a ko sarrai a cikin addini domin bid'a a cikin addini wato ba ta zama addini komai yawanta komai dadewar da aka yi ana yin ta ba za ta samu rijista ba za ta ce innal adati la taj'alu ghayra al-mashru'i mashru'an cewa kasancewa abu al'ada ne wanda aka dade ana yi ba zai samu rijistar karbuwa a wajen Allah ba har sai ya zama cewa wato musulunci ne yazo da shi kun ga su suka kirkiro wata al'ada cewa in za ka yi tafiya ka haura ta bayan gida ko in ka dawo ka hauro so suna ga biyowa ta kofa ya saba al'ada shi wannan sahabi haka aka saba ana yi shi kuma da yazo kawai sai aka ya shiga ta kofa sai ake ta mamaki ya sabawa al'ada shi kuma ya ga ba wata al'ada ce ta Allah ba shine Allah ta'ala ya goyi bayan wannan abin da sahabin ya cewa walaysal bir baya cikin addini baya cikin nagarta baya cikin karbabban abu kawai ku kinkiro al'ada ku ce wannan al'ada addini ce bi an ta'atul buyuta min zuhuriha tare da kudurce wasu da itikadin su cewa wannan yana cikin nagarta saboda haka dan ka saba da yin abu kuma ka kudure a ranka cewa mai kyau ne wannan ba zai mai da shi mai kyau ba ko ba zai zama karbabbe a shari'ar Allah ba sannan sai mas'ala ta gaba shine walakin albirra man ittaqa to abinda ake kira nagarta shine man ittaqa wanda ya samu takawa takawa shine ka sa wani kariya ka sa wani wato ganuwa da za ta tsare ka daga azabar Allah ganuwar da za ta tsare ka daga azabar Allah kuwa mun yi bayanin ta jiya cewa abubuwa ne guda goma waɗanda su ne suke mai da mutum ya zama mai takawa wanda ginshiɗinsu shi ne san Allah san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah san Allah shi ne ginshiƙi shi kuma san Allah malam ibnu qayyim ya kawo wasu abubuwa guda goma waɗanda idan mutum ya yi wato zai samu san Allah zai samu Allah ya so shi shi ma zai so Allah waɗannan abubuwa za mu ga a can gaba Allah ya ce wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa za mu ji waɗanda Allah ya ce yana so to daga ciki akwai san Allah shi ne na farkon abubuwan guda goma da za su mai da kai muttaki sannan na biyu girmama Allah wa kabbirhu takbira in kana girmama Allah duk abin da ya zo daga Allah ma ka ɗauke shi da girma ka so Allah ka so abin da Allah yake so ka so Allah ka so abin da Allah yake so ka girmama Allah ka girmama abin da Allah ya girmama sannan ka sa rai da kwadayi da kwalamar ka samu rahamar Allah da jin kansa domin kowa yana sa ran ya samu rahamar Allah ya samu jin kansa sannan na hudu ka dinga jin tsoro daga azabar Allah ka dinga neman tsari daga azabar Allah fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to ya rabauta bisa cikin addu'an mu'minai faqina azaban nar Allah ka tsare mu azabar wuta to sannan kuma ka sa ikhlasi a cikin ayyukanka tunda kana son Allah kana girmama Allah kana kudai ramar Allah kana tsoron azabar Allah to kuma ka sa ikhlasi tsakaninka da Allah komai kai shi saboda Allah sannan idan Allah ya sa ka kai ka tashi kai in Allah ya hana ka ka hanu, in ya baka ka gode, in baka samu ba kayi hakuri, in kayi laifi kayi nadama kayi istighfari ka tuba. Wa shurutut tawbatin nadamu ala ma fata. Da haka wannan yana nuna mana shine ma'anan walakinnal birra man ittaqa. Wani gure yace walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Duwane yana cikin nagarta al birru husnul khuluq. Wani gure Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara birru da cewa shine husnul khuluq. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Wa atil buyuta min abwabiha. Ku je ma kofa, mas'ala ta biyar kenan, ku je ma kofa, ku je wa gidaje ta kofofinsu. Ma'ana abu tsari, duk abin da za a yi ai tsari, ai tsari due process ko abu tsari, ai komai akan tsari. Wa atil buyuta min abwabiha. Wannan aya tana ishara cewa duk abin da musulmi zai yi yayi shi da tsari, ayi shi mataki 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 har akai zuwa ga cimma abu cikin tsari. Shine ma'anan ku je ma gidaje ta kofofinsu. Sannan Allah ta'ala ya ce wattaqullah. Kun ga ba a dade da yin maganar takawa ba, an sake maimaita ta. Domin addinin gaba ɗaya takawa ne, fi'ilul awamir wajtinabun nawahi. Yina yi bari na bari, anan duk addinin ya kare. La'allakum tuflihun. Sannan sai Allah ya alakanta samun rabo da tsoron Allah. Kira wanda yake tsoron Allah shine yake rabauta. Abinda ake kira rabauta ko rabo shine ka gudu daga abinda kake tsoro kuma ka samu abinda kake so. Sannan abinda kake son nan ya zama ba zai kare ba, kai ma ba za ka kare ba. Dan babban barazanan abinda za ka samu a duniya shine dole sai ɗayan biyu ya faru. Duk abinda ka samu a duniya sai ɗayan biyu ya faru, ko ka kare ko abin ya kare. Ko ba haka bane? Kai kana nan sai abin ya kare. Ko kuma abin yana nan kai ka kare, a ce ya mutu ya bar abin, ko kuma kafin ya mutu ya cinye abin ba shi da shi yanzu, amma ba za ka dawwama kai da abin ba. Shi yasa duniya ba ta da wani abin da za a tada hankali a kanta, saboda ko me ka tara a cikinta sai ka kare, ko me ka tara sai ya kare. Kai din ma haka kawai karewa kake, ko ba kai komai ba karewa kake. Domin shekarunka suna karuwa, lafiyarka tana karewa, ƙarfinka yana karewa, kuzarinka yana karewa, ganinka yana karewa, jinka yana karewa, ƙasusuwanka suna karewa, lafiyarka tana karewa. Akwai abin da ka ci ma ba za ka iya ci ba. Sai kaga an saba dokoki, ka nisanci sanyi, ka nisanci zaki, ka nisanci gishiri, ka nisanci mai. Ba kai ba mai, ba kai ba nama, ba kai ba gishiri, ba kai ba sanyi. To kuma rayuwar kenan, dan sanyi sanyin nan, da dan zaki zakin nan, da dan maiƙon maiƙon nan, da dan sanyi sanyin nan, da dan gishiri gishirin nan, shine rayuwa. Sai kaga an cire maka waɗannan abubuwa, an ce ba kai ba su, ba kai ba nama. Ka zama a ce sai ka cire fatar, kuma ka dan gutsiri goye bangare ka. Ka karewa kake, duk dadin kana da ranka, amma an kafa maka dokoki. In za ka kwanta sai ka zuba ƙwayoyi, in ka tashi sai ka zuba ƙwayoyi. Drug ce take rike ka kawai. Na'am, shaka za da safi, shaka za da yamma. To shikenan fa rayuwar. Idan haka wato rabauta, haƙiƙanin rabauta shine mutun ya shiga aljanna. Qad aflahal mu'minun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Asarin falhu wato kaman manomi yayi shuka ya sha wahala, sai amfani yayi kyau, ya fito yayi tsiro yayi kyau, ya banya tayi kyau. To irin farin cikin da zaka gani a zuciyarsa da fuskarsa shi yake nuna ya rabauta, bai yi asarar shukar da ya ba. To haka nan mu'minin suka shiga aljanna, za su ga duk abin da suka shuka anan na imani da Allah da wahalhalun da suka sha gaba daya, in sun shiga aljanna duk sun manta da wannan. Shi sa Annabi alayhi salatu wasallam yace da za a dauko wanda yafi kowa shan wahala a duniya, a tsoma shi aljanna tsomi daya, ya mantar da shi duk wata wahala da ya taba sha a duniya. Haka da za a dauko kuma wanda yafi kowa jin dadi a duniya, in an tsoma shi a wuta tsomi daya, ya mantar da shi duk wata ni'ima da ya taba ji a duniya. Kuma dama ka ne, ko anan din yanzu kana tsakan jin dadi aka nana ma wuta, ba sai ka ji ka manta da dadin ba. Dan abu kankani sai ya mantar da kai dadi da yawa. kun ga ashe hakikanin rayuwa shine mutun ya bauta wa Allah yadda Allah yake so kuma ya ji asa sha aljanna shi sa Allah ta'ala ce wattaqullaha in kun ji tsoron Allah me zai biyo biya sai ce la'alla la'allakum tuflihu irin wannan la'allam zaka ga cewa wato tabbas ce cewa wanda ya ji tsoron Allah to zai samu rabo shi sa aka alakanta wannan kamar ta'alil ne ma'ana taya zaka rabauta sai a ce ka ji tsoron Allah kamar ka tambayi dalilin rabauta sai aka ce maka tsoron Allah ta'alil kenan wa qatilu fi sabilillahi anan kuma mas'alar wa qatilu fi sabilillahi ana son duk abin da mutum zai yi saboda Allah ba wai ana yin yaki ne dan a zubar da jini ko dan a yi kisan kai ko dan a yan bindiga dadi ko kuma yan me ake kiran su sara suka ko yan kalare ko yan menene yan daba ko yan wane ne garkuwa ba dai wai manufar kawai dan a zubar da jini ba shi sa Allah ce fi sabilillahi man qatala litakuna kalimatullahi fi sabili hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah akwai wani hadisi da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da ma'anan wa qatilu fi sabilillah sai annabi alaihi salatu wassalam wani ya tambaye shi ya rasulullah mutumin da yayi yaki dan neman suna da mutumin da yayi yaki don a san shi da mutumin da yayi yaki dan ya nuna jarumta wanne ne a ciki fi sabilillah sai annabi alaihi salatu wassalam ce man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah dan ka Allah dan ka yaki dan kai suna ko dan ka nuna jarumta ko gwaninta ko kuma karfi wannan duka ba zai sa Allah ya karba aikin da kai ba sai in kai fi sabilillah me ma'anan fi sabilillah a tafarkin Allah inda a tafarkin Allah ne sai yadda Allah yake so za a yi shi sa annabi alaihi salatu wassalam da ya tura wani jihadi sai ya bashi dokoki na yadda zai gudanar da shi cewa kana iza amara amiran ala jayshin cewa annabi alaihi salatu wassalam idan ya nada komanda a hadisin muslim mai lamba ta 1731 yace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada komanda ala jayshin aw sariyatin abusa wata bataliya ko wasu yan kai farmaki ausahu fi khassati nafsihi bi taqwallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware komanda yace kai na nada ka komanda ka ji tsoron Allah ka ji ko ka ji tsoron Allah wa man ma'ahu min almuslimina khairan sannan ya tara sauran bataliyar su ma ya musu wasiya da cewa su ji tsoron Allah summa qala ughzu bismillah ku yakin ku da sunan Allah kuma fi sabilillah ku yi a tafarkin Allah sannan qatilu man kafara billah wanda yawa Allah ta waye shi za ku yaka ughzu wala tagullu yace ku yaki amma ka ku ha'inci ka ku ha'inci wala tagadiru ka ku yaudara wala tumathilu ka ku kashe mutane ku daddatsa su wala taqatulu walidan ka ku kashe yaro duk inda yaro yake ka ku kashe shi daga shekara 15 zuwa ƙasa ka ku kashe wannan wa idza laqita aduwaka minal mushrikina sannan in ka gamu da makiyanka mushrikai ba yaki zaka fara ba fad'uhum ila salasi khilalin aw salasi khilalin ko khisalin ka kira su zuwa ga abu uku ba yaki zaka fara ba din da kaje annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu wasiya kar ka fara da yaki fara yin wa'azi fa ayatahunna ma ajabuka fa qabal minhu duk abinda suka amsa maka a cikin ukun nan to ka karba wa kuffa anhum ka kyale su farko ka ce na zo ne in karantar da ku in kira ku in bayyana muku musulunci sai a basu dama su tambaya to me musulunci sai a musu bayani musulunci shine bautawa Allah shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba da biyayya ga manzanninsa da aiwatar da musulunci da haƙƙin iyaye da haƙƙin mata da haƙƙin makota da haƙƙin musulunci da haƙƙin dabbobi da haƙƙin wanda ba musulmi ba da yadda zaka yi ibada da yadda zaka yi mu'amala da yadda zaka gyara halayenka ka cika alƙawari kai gaskiya kai amana ka zama mai tausayi ka zama mai rahama duk a bayyana musu musulunci in yayi masa ba dole yace to ya musulunta shikenan in yace bai musulunta ba sai a ce to ka dinga ba da rebanu ka ga mu muna ka ba mu rebanu ka ba mu jizya sai a yanka masa jizya ya dinga bayarwa ya ci gaba da addinin sa shi dole ba shi za ku ga duk wanda yazo zai musulunta sai mu tambaye shi kai kake san sha'awar musulunci ko wani ya takura ka domin la ikraha fi din wani ba zai je ya shako wani yace zo mu je masallaci wajen malam yace kwallon sai yazo da shi yace musulunta sai mu ci a saka shi ya tafi in yace a wani da ya takura mu sai mu ce to tafi ka shirya ka dawo ba za mu yadda mu karbi musuluncin wanda zai ce wani ne ya tilasta shi sai yayi ba don ba zai yi da gaske ba amma in shi yake sha'awa shi ya gamsu shi ya karba to kun ga duk abin da zai biyo baya na dadi da rashin dadi zai jure domin shi yake shi ya nuna yake sha'awa shi kuma ya nuna wato ya gamsu da musulunci wadaka sai ya ce to ka kira su zuwa ga wannan sannan in sun ki kuma suka nemi tashin hankali a rubuta kuma yarjejeniya da su ta zaman lafiya bisa cewa za su kiyaye dokokinmu za mu kiyaye dokokinsu za mu zauna lafiya da su za su zauna lafiya da mu in suka ki waɗannan biyun suka nemi lalle sai an yi rigima to ka kira sunan Allah kai tawassali da shi ba fa na san wuce gona da iri kuma ku musulmin kakku kuma ga cewa wannan ba musulmi bane ku zalunce shi ko ku shiga haƙƙinsa Allah ce ban yadda ba fa man itada alaikum fa atadu alaihi bimithli ma atada alaikum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alaihim la takun fi dhaikin mimma yamkurun saboda haka Allah ta'ala ya ba mu ka'ida ta yin adalci koda mutum ba musulmi bane Allah bai yadda a zalunce shi ba bai yadda a shiga haƙƙinsa ba shi adalci ba shi da da adalci ba shi da kabila ba shi da addini in an ce adalci to kawai shi za a kalla koda a ce musulmi ne da wanda ba musulmi ba suka zo gabanka akan wani shari'a kuma ka duba kaga wanda ba musulmin da ba shi yake da gaskiya to fa dole ka bashi gaskiyarsa kaga ce to ai wannan dan uwana ne musulmi bari in taimake shi a'a Allah bai yadda ba ka bawa mai gaskiya gaskiyarsa ka bawa mai haƙƙi haƙƙinsa koda ba musulmi bane kuma koda haƙƙin a hannun musulmi zaka ƙata ka ba wanda ba musulmi an shi ya cancanta a bashi dan haka Allah ya hana shishigi ya hana ta'addanci wannan shine ka'ida wala ta'tadu sai Allah ce inna Allaha la yuhibbul mu'tadin ka ku yi shishigi ka ku wuce gona da iri Allah baya san waɗanda suke tsallaka iyaka masu ƙetare iyaka to tunda Allah baya san su kaga dole ne ka kiyaye duk abinda zaka yi Allah ba zai so ka ba la yuhibbullahu al-jahara bis-su'i min al-qawl illa munzilim Allah baya son mutun ya bayyana mummunan magana sai wanda aka zalunce shi shi ma zai rama to wannan zai iya bayyana amma in ba haka ba Allah baya son ya dinga jin munanan kalmomi ya dinga jin abubuwan da zai kawo tashin hankali ko ya kawo fitina ko ya kawo dardar duk wata kalma da ka san in ka faɗe ta za ta kawo rudu ko za ta kawo hayaniya ko za ta kawo rashin zaman lafiya ko za ta kawo tashin hankali ko za ta kawo fitina to ka kiyaye bakinka man kana yumnu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut sannan yace la yuhibbul musrifina haka mabarnata Allah baya son su to ka kiyaye kanka duk abinda Allah yace baya so kada a same ka a cikin masu irin wannan halin wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin sannan yace inna Allaha la yuhibbul kha'inina Allah baya son masu ha'inci la yuhibbul mustakbirina baya son masu girman kai la yuhibbu kulla khawanin kafur baya son dukkan mai ha'inci mai yawan kafirci la yuhibbu farihin la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin Allah baya son masu alfahari da takama da nuna isa da jin kai irin waɗannan halayen zaka ji Allah ya ce baya son masu irin wannan to dole ne mu daidaita komai akan shari'a waqatiluhum haythu saqibtumuhum Allah ta'ala ya ce ku kashe su ko ku yake su a duk inda kuka same su saqibtumuhum ay wajadtumuhum wa zafirtum bihim dinda kuka same su tunda su ma yakakku suke yi Allah ta'ala ya ce kakku ji nauyi kuma inda kuka same su ku yake su wannan ya faru a lokacin fatahu makka ko kafin fatahu makka akwai lokacin da annabi alayhi salatu wassalam ya shirya ya tafi ya umara abinda ya kawo shi makka ya umara yana zuwa sai aka tare shi a bayan gari aka ce ba zai shiga makka ba yace ba fa yaki nazo ba ba fada nazo ba ibada nazo suka ce duk da ibadan ka zo ba za ka shiga ba aka dau lokaci ana tattaunawa karshe akai sulh Hudaybiya a cikin yarjejeniyar suka ce sai dai i dawo shekara mai zuwa a cikin wannan watan amma ba su yadda a wannan shekarar sahabbai sun ji zafin yadda akai musu irin wannan tarewa amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta musu da hankali yace ba komai ma dawo din yayi aski ya wato yanka abun yankansa aka juya gida to da aka juya gida sai shekara mai zuwa din aka dawo to da aka dawo shekara mai zuwa sai suka dinga jin tsoron to fa kada su sake maimaita abin da suka maimaita mana a baya don su watakila ba su da rike alƙawari su suka yi mana alƙawari mu zo mu kwana uku mu shiga maka ba makami mai ibadan mu za su kyale mu to kada kuma mu zo su yake mu gashi kuma a hali uku muke ko halin harami mun shiga ƙasar harami wanda ba a fada a cikin harami ko kuma ga mu a wata mai alfarma ko kuma muna sanye da ihrami waɗannan abun guda uku duk sukan sa ba za a yi yaƙi ba sun sanya ihrami sun yi niyya umara sun dauko daga Zulhulaifa kaga suna cikin ihrami to a iya tare su suna cikin ihrami kaga wannan abu ne mai alfarma ko kuma sun shiga harami shi ma shiga harami ba a yin fada sannan kuma gashi a cikin wata mai alfarma watan Zilqa'ada ce saboda haka sai ya zama cewa wato sahabbai suna cewa to in sun tankare mu da fada ya zame da su to shine aka ba su amsa cewa in sun tankare ku da fada Allah ya halasta muku kurama duk da a cikin wata mai alfarma ne ba za ka bari kawai kai kana girmama watan wani yazo ba ya girmama watan kuma kai ya afka maka kai kuma ka ce a kai ba ka fada a wannan watan ba wa akhrijuhum Allah ya ce ku fidda su min haythu akhrajukum ta inda suka fidda ku dama ku mutanen garin Makka ne sai suka zo suka fitar da ku daga Makka suka kore ku allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah lil fuqara'il muhajirin allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun saboda haka Allah ta'ala ya ce an fitar da su daga cikin garin Makka dan haka in sun samu dama su koma garin Makka su ma su je su kafa musulunci anan wal fitnatu Allah ya ce kafirci da shirka shine fitina anan ashaddu min alqatl yafi tsanani daga kisa don an kashe karanka ka rasa amma an cire maka addini ar ka rasa lahira da duniya saboda haka da a ce mutun ya rabu da tauhidin sa kara a ce ya mutu waye in mutuwa kai ba asara ba ce ranka ne kawai ya fita kuma koma mai kake sai ka mutu dai a karshe amma a raba ka da tauhidi kisa na gaya muku cewa waɗannan laifuffuka guda biyar mutum ya kiyaye su kada ya mutu yana yin su Allah ka tsare mu kan mu mutu muna yin su na farko kafirci lalle kowa ya kokari ya rike musulunci kafin ya mutu na biyu shirka lalle kowa ya rike tauhidi kafin ya mutu na uku ridda lalle mutum ya kiyaye fita daga musulunci ta kowace hanya ya tsaya a musuluncin sa sannan munafunci lalle ka kiyaye ka fada cikin munafunci ka tsaya kan imani sannan kuma bid'a ko mukaffira ko mufassika ka kiyaye kanka da bid'a ka tsaya akan sunna kenan ka tsaya akan tauhidi da imani da musulunci da sunna da gaskiya to ka kiyaye shirka da kafirci da ridda da bid'a da munafunci waɗannan mugalifuka kenan guda biyar wanda munin su sai a lahira Allah ka tsare mu shi yasa Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min alqatl wato fitina tafi tsanani daga kisa wato da za su yi muku wala tuqatiluhum inda almasjidil haram Allah ya ce kada ku yaƙe su a wajen masallaci mai alfarma cikin harami kada ku yaƙe su a cikin harami hatta yuqatilukum fi sai sun fara ku an hana ku fara musu amma in su suka fara Allah ya ce ku maida amsa ku mayar da raddi ku yi musu raddi fa in qataluukum idan sun yaƙe ku a cikin harami faqatuluhum Allah ya ce kuma ku yaƙe su kazalika jazaa'ul kafir haka nan sakamakon kafirai yake waɗanda ba sa kiyaye amana ba sa kiyaye alƙawari fa in intahu Allah ya buɗe musu kofa ya ce to in sun hanu suka tuba kuma Allah cikin ikon sa mafi yawan su sun tuba waɗanda suka jagoranci yaƙi da musulunci a lokacin da aka kashe sahabbai guda 70 dukkan su sai da suka musulunta akwai Abdullahi ibn Rabi'a yana cikin manya-manyan da suka jagoranci yaƙin Uhud shi ma ya musulunta akwai Sufyan ibn Umayya yana ciki ya musulunta akwai Abu Sufyan yana ciki ya musulunta, akwai Ikrimah bin Abi Jahal yana ciki ya musulunta, akwai Khalid bin Walid yana ciki ya musulunta, akwai Wahashi wanda ya kashe Hamza yana ciki ya musulunta, akwai Jubair bin Mut'im wanda shine yasa aka kashe Hamza shi ma ya musulunta, akwai Hindu bintu Utuba wanda an kashe babanta Utuba bin Rabi'a da dan uwansa Shayba bin Rabi'a da kuma shakikinta Walid bin Utuba bin Rabi'a, ita ma ta musulunta. Wahashi ya taho annabi yana kallon sa yace kai ka kashe Hamza? Yace ni na kashe Hamza. Yace ya ka kashe Hamza? Yace shi ma'aikaci ne na Jubair bin Mut'im, kuma akwai wanda aka kashe dan uwansa da aka yi masa alƙawari cewa in ya kashe Hamza zai yanta shi, ita kuma Hindu tace za ta bashi gwalagwalan da take yin kwalliya da shi. Ci abin da ya kawo ni kenan, ba abin da ya kawo ni gurin, ni ba yaki na zo ba, ni ba fada na zo ba, ni ba musulunci na zo ko kafirci ba, abin da ya kawo ni shine an alakanta yanci na da kashe Hamza, ko da ina kashe Hamza na koma gida. Annabi alayhi salatu wasallam ce to da Allah ka dinga kautar da fuska ka kama dinga yin ido hudu da kai, ko da ina ganin ka ina tunawa. To kun ga Allah cikin ikonsa duk waɗannan sai da suka musulunta, wanda ma basu musulunta ba sai Allah ya kawo ƴaƴansu suka musulunta. Misali Abu Jahil, akwai ɗansa Ikrimah bin Abi Jahil ya musulunta, akwai Asi ɗan Wa'il, sai ɗansa Amr bin al-As ya musulunta, akwai Al-Walid bin al-Mughira, sai ɗansa Khalid bin Walid ya musulunta. Kusan duk manyan, hatta waɗanda suka yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina, manyan su ne Abu Amir ar-Rahim, shi ne ɗansa Hanzalatu Gasilul Mala'ika ya musulunta. Akwai Abdullahi bin Ubay bin Salul, shi ma ga ɗansa Abdullahi bin Ubay bin Salul, shi ma yana cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy fa in tahaw fa inna Allaha ghafurur rahim. Allah ya ce idan suka hanu, suka daina yin kafirci, suka tuba, ko suka daina yakakku, to Allah mai gafara ne, dama shi mai jin kai ne. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu. Allah ya ce ku ci gaba da yakansu har sai ya kasance ba fitina. Fitina babba shine kafirci, mai binta shine rashin zaman lafiya da tashin hankali. Wa yakuna ad-dinu lillah, addini ya zama na Allah shi yake gudanar da rayuwar mutane, shi ake yin biyayya karkashin sa. Fa in tahaw, Allah ya ce in suka hanu daga kafirci ko suka daina yakakku, to fala udwana illa ala zalimin, babu wato daukan fansa ko babu wato mayar da sakamako sai akan wanda ya zalunci. Wannan shine kaida, wanda ya zalunci a ware shi a yi masa hukunci, amma wanda bai zalunci ba ko da ba musulmi bane, Allah ya ce ban yadda dan baya addini irin naku, ko baya kabila irin naku, ko baya yare irin naku, ku afka masa ba, wannan zalunci ne. Sannan Allah ta'ala ya ce ash-shahrul haramu bi shahril haram, wata mai alfarma da wata mai alfarma, ma'ana sun hana ku yin umara a cikin watan zilqa'adati, sun ba ku dama ku yi a cikin wani watan zilqa'adati, to da wannan da wancan duka watanni ne masu alfarma. Wal hurumatu, su kuma alfarmomi, abinda yake da alfarma, in aka keta maka abu mai alfarma, to ya halatta kai ma kai kisasi karama akan wannan abu mai alfarma. Shi yasa in jahili malami ya kashe jahili sai a kyale shi, ba za a duba tarin ilimin sa ba, ran za a duba. Wa katabna alayhi fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi, ba za ka ce hanci na yafi daraja ba. Wal hurumatu qisas, tunda ka cire ma wani hanci sai a cire ma hanci, ka cire ma wani ido a cire ma ido, in ka keta wani guri mai alfarma kai wani abu, kai ma a keta alfarmarka ayi maka. Wal hurumatu qisas, saboda cewan ka ki wani abu mai alfarma, kana da shi mai alfarma, ba shi yake hana ko ba za a yi maka hukunci a hukunta ka sakamakon wannan abin da kai ka keta ba. Kaman itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum, Allah ya ce wanda ya ketara muku iyaka, ya muku ganganci, ya muku ta'addanci, kurama da kwatankwacin irin abin da ya muku. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Wa'lamu, ku sani annallaha ma'al muttaqin, masu takawa sun more da Allah ya ce ma'al muttaqin, ma'iya khassa bin nasr wa ta'yid, Allah yana tare da su da ba su nasara da karfafa musu gwiwa da kuma kasancewa tare da su, yadda duk wanda ya taba su ya taba Allah. Wa amfiqo fi sabilillah, ku ciyar da dukiyarku a tafarkin Allah. ku fitar da zakka, ku bada kuɗi a gina masallatai, a gina makarantu, a gina gidajen marayu, a kafa makarantun ilimi na addini da na zamani da na sana'o'i, a ƙarfafa musulunci, a fita ƙauyuka aje ayi wa'azi, a karantar da mutane addini, a yada addinin musulunci, a yada zaman lafiya, a yada alkhairi. Mu musulmi da muka yi imani da addinin mu, za mu fito da dukiyarmu mu ciyar da addinin gaba. Wala tulqu bi aydikum ila tahalukati, kakku jefa kanku. Anan an ce hannayenku, amma ana nufin kanku, an faɗi shashi ne, ana nufin duka. Kakka jefa kanka cikin halaka. Jefa kanka cikin halaka shine ka kitse makon addinin musulunci da damar da Allah ya baka, ko ta kuɗi, ko ta rai, ko ta lokaci, ko ta mukami, ko ta kaki, ko ta kujera. Duk waɗannan kujerun da makaman da Allah yake bamu yana jarabta mu ne ya ga me zamu da su. An ƙara maka mukami, an kai ka babbar kujera, to me kai da kujerar? An sa maka kaki, an sa maka tsuntsaye, me kai da su? Anyi promotion din kai, mai kai kai karatu, ka zama kai ne shugaban gurin, to da ka zama shugaban gurin sai me, mai kai wani irin dadi da ci gaba da adalci da alheri ka jawo mutane? An baka kujera ciyaman ko ta gwamna ko ta shugaban kasa, mai kai da ita amfanin mai taya mutane? An baka ilimin addini, mai kai da shi? Kai aiki da shi, ka karantar? Kowa abinda Allah ya bashi a mukamin da yake, sai ya tambaye shi ranar alkiyama me ya da abun. So da haka Allah ka sa mu ci jarabawar da kai mana, wa ahsinu, ku kyautata komai. Allah yana sa a kyautata aqida, a kyautata ibada, a kyautata muamala, a kyautata akhlaq. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in, komai Allah ya rubuta a yi shi mai kyau. Inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautatawa. Dama ce yuhibbus sabirin, yuhibbul muttaqin, yuhibbut tawabin, yuhibbul mutatahhirin, yuhibbul mutawakkilin, yuhibbul muqsitin, yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah ka samu cikin waɗanda kake so. Nan zamu tsaya. Mala, ina da makwabcin da yake sayar da miyagun ƙwayoyi. In nayi shiru ban kai rahotonsa ba, ko ni ma na aikata laifin ƙwarai da gaske. A nan munafunci ya halatta, ka yi munafincinsa ga hukuma. Ka je ka sanar cewa makocina yana sai da miyagun ƙwayoyi, kuma a bincika. Yawa, ko wani abu da ke faruwa, amma jami'ai ku bincika. In kai haka ka yi jihadi, a nan baka cuce shi ba, ka taimake shi ne, ka kuma taimaki al'umma. Domin yana sai da ƙwayar da yake lalata ƙwaƙwalen 'ya'yan mutane. In kai shiru a nan baka kyauta ba, tunda ka sani, sai ka kai rahoto. Ku kuma jami'ai da aka kai muku rahoto, ka ku je ku ce ai makocinka ne ya kawo. Domin wani za ka je ka kai rahoto a ɓoye, amma sai a samu a cikin waɗanda ka kai wa rahoton kuma akwai waɗanda suke karɓar cin hanci a wajen mai sai da ƙwayar. Wannan ya taɓa faruwa a Kano. Wani ya je kai rahoton wani yana sai da wiwi, ya je sanar cewa makocinsa yana sai da wiwi. Sai shi makocin da safe suka haɗu, sai ke ce masa, ya kai mun haka, ka je ka kai rahoto na cewa ina sai da wiwi. Daga inda ka kai rahoto aka bugo mun waya, aka ce kai hankali da makocinka ya gaya mana cewa kana sai da wiwi. Ai, wannan wiwin tawa mai lasinci. Waɗanda suke kama masu wiwin, akwai ɗan abin da nake yi kuma ni ma ake kyale. To kaga irin wannan mutum ya kai rahoto wata ran, sai ka je kuma kai ka shiga hatsari. Mutane da yawa suna ganin ana ba daidai ba, amma in ba a samu jami'an tsaro jajirtattu masu aiki don Allah ba, sai ka je ka kai rahoto cewa kaga ana barna, sai su kira wanda ka kai rahoton su gaya masa cewa makocinka ya kawo rahotonka. Saboda yana ba da cin hanci, ya samu ɗaurin gindi na sai da ƙwayoyin. Dama abu biyu yana da wahalar yaƙa, da drugs da arms. Masu sana'o'in nan guda biyu suna da ƙarfin kuɗi, kuma suna da abokai a cikin kowane ɓangare na ma'aikata. Masu safarar makamai da masu safarar ƙwayoyi, bala'in kuɗi suke da shi. Don haka suna da masu goyon bayansu a cikin ma'aikata na kowane ɓangare. Duk wanda zai siyu, wallahi ko nawa za su iya siyanka. Saboda harka ce ta biliyoyin kuɗi. To wata ran za ka kai rahoton ma, sai ka yi taka tsantsa. In ba haka ba, sai shi makoci ya zo tsaye, ha Alhaji, za ka yi mu haka? Ai, waɗanda ka buga wayan, ai abokaina ne, ai tare muke raba wannan kuɗin na ƙwayar. Kaga an yi ba yi ba. To shi yasa sai kai a hankali sai ka samu waɗanda suke aiki su ma jami'an na Allah ne tunda ko ina akwai gurbatattu akwai nagari kuma ko babu yau ko ina akwai gurbatattu akwai nagari kun kai sa'a ka ga yawa nagarin kaga za su cire sunanka su je su aikin su kuma ba tare da an san kai ne kai ma ka zo kai masa jaji a shaka abin ya faru to Allah ya kiyaye gaba bai san cewa kai ne ka je ka tona asiri ba amma ka shiga cikin masu jajin an zo an yi bincike a gidansa an kama kwayoyi to wannan shine abin da ya kamata kai shine wajibinka malam ko ya halatta in yi amfani da invigilator jihar da ba nawa ba don neman aiki ko samun gurbin karatu ƙarya kenan kai da ha'inci akwai wanda suke haɗa wani su haɗa uku su haɗa huɗu su haɗa biyar su karɓi kuɗin waccan jihar su karɓi na waccan jihar su karɓi na waccan jihar to wannan daidai ne kai ma ka san ba daidai ba ne tsakani da Allah ka tsaya a jiharka ka yi amfani da iya na jiharka amma wannan ba daidai ba ne kuɗin jiha suna ta tsuntsu yanzu irinka guda dubu suka zo wata jiha suka yi kuɗin jiha suna ta tsiyayewa suna tafiya wata jiha kuma sannan ba kai aka turo wannan kuɗin ƴan jihar aka turo kai ko ba ɗan jihar ba ne kuma ka zo an tsiyaye kuɗin jihar da kai in irinka guda dubu goma suka irin wannan kaga kuɗin jihar zai tsiyaye tafi wani guri ƴan jihar su suna cikin wahala ko kuma da ba ƴan jihar ba kuna zirare kuɗinsu tunda aka raba arzikin na aka ce kowace jiha ga rabanta malam je ka jiha ku karɓi naka ban yi sallar magariba ba da wuri ba har kusan isha da nazo zan yi sallar sai na ga jinin al'ada ya zo ko akwai ramuwar sallar magariban to kewa ya ce ki yi jinkirin sallar magariba har zuwa isha me dalili ba wani dalili da zai sa yi magariba ta yi ai maza a yi ta ita lokacin yinta kawai a yi ta to amma tunda kin yi jinkiri kuma har lokacin ya zo kin ga kenan idan kin samu tsarki cikin sallolin da za ki rama akwai sallar magariba da biki ba wanda lokacin ta yayi kuma sakaci kika yi har jinin al'ada din ya faru ba a lokacin jinin da ya zo lokacin ne saboda haka shi yasa malamai suka ce da lokacin sallah yayi ayi amma idan mace ta yi jinin al'ada a lokacin sallah kin ga kamar isha yanzu babu ita a kanki domin jinin ya zo a lokacinta amma ita magariba lokacin jinin bai zo a lokacinta ba kin dau bashin magariba amma ita isha wannan jini ya zo miki a lokacin isha ba sallar isha kanki amma magariban nan da kika yi sakaci biki yi ta ba har lokacin isha ya zo jinin al'ada ya zo to kin ga kika tashi kika yi tsarki malamai suka ce za ki rama sallar magariba amma ba za ki rama sallar isha ba wanda shi ne kauli rajihi malam ya ake yi wa jariri huduba kafin suna huduban nan ai ba wani abu bane hadisi ne guda biyu suka zo wasu malaman sun ce duk hadisan ba su inganta ba wasu kuma sun ce kwaya ɗaya ya inganta cikinsu akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin Irwaul Galil shine ai kiran sallah ayi iqama ya ce kwaya ɗaya ya inganta na kiran sallah din ko na iqama ma'ana ayi wa mutum iqama a kunne ya fara jin kalmar shahada Ibn Qayyim a cikin Tuhfatul Mawdud bi ahkamil mawlud yace amfanin wannan kiran sallah da za a ma yaro a kunne shine ya fara jin kalmar shahada a farkon rayuwarsa wanda ana fata in ya tashi fita duniya ya tuno da kalmar da ya fara ji sai ya fade ta ya fita da ita man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna to awwalu kalamihi awwalu ma sami'a la ilaha illa Allah wa akhiru ma qala la ilaha illa Allah ita to fatan kenan to wadanda suka ce hadisan dubu su inganta ba ta suke ma duka ai kai kiran sallar kai kama wanda kuma suka ce dubbin sun inganta su ce ai kiran sallar ai kama wanda kuma suka ce daya inganta suka ce to ai kiran sallah din ko ai kama ai guda daya a bada daya malam don Allah ka yafe mini na fadi wasu maganganu amma nace kai ka fada kuma baka fada ba to in dai bisa haifar da wata barna ba dinda baka fade su ba in dai bisa haifar da wata barna ba wannan babu wani abu an saba da irin wannan ba kai ne na daya ko na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ba amma san kai ne na nawa ba shi wannan wa'azin da muke yi dama akwai yabo akwai suka wani zai zage ka wani zai yabe ka wani zai soka wani zai kika wani zai baka wani zai hana ka wani zai farin ciki da ganin ka wani zai bakin ciki da ganin ka wannan duk ba damuwa bane mu a gurin mu dama kafin ka fara wannan wa'azin ka san abin da zai faru to kaga ba matsala dan haka da yafe maka in dai baka yi wata barna da wannan magana ba yanzu wasu suka same ni suka ce malam ana daukan ma'aikata a wani guri ma'aikatan shara ake dauka ko sai muka koma gefe mu goma sai muka rubuta sunayen mu sai muka sa sunanka a ƙasa muka je muka ce kai malam dura malam daura ne turo ya turo mu shi ya turo ma dauke mu aiki ga ma takarda ya bayar mutum ya ce ah alhamdulillah to masha Allah ai ku shiga layi kai a ba su abin nan sai da aka dauke su aiki sai suka same ni aiki suka ce malam wallahi mun yi amfani da sunanka amma ba cuta muka yi ba wani guri muka je muka ga ana kokawa sai ka san wani ake baka dama sai muka koma gefe muka ce ai wannan mutum muka ce malam daura ya turo mu da alama kawai suka rubuta takarda kawai suka sa hannu suka ce malam daura ne ce da Allah gashi a taimaka mana mutum ya ce ah alhamdulillah shek ne a to ba komai kawai na ce a to wannan ai ba komai ba matsala wannan ai alhamdulillah wannan ba cuta wani kuka yi ba laifi kuka yi ba dama kuka ga ana samu kuka mu kuka ce an kun yi amfani da sunana za ku samu damar wannan ba matsala ko ne kuka zo zan rubuta in ba ku kaga wannan ba barna suka yi ba balibi laifi 20,000 daga Nana Fadimatu Islamic Foundation taimakon gidan marayu 1,000 a yi wa mijina addu'a Allah ya bashi ikon biyan bashin da ake da ke kansa 1,000 Muhammad Azare na hadu da jarabawan makanta Allah ya ban sa'an cin jaraba wannan amin Allah ya baka sa'an cin jaraba wannan kuma dama Annabi alayhi salatu wasallam ya ce wanda na jara wanda Allah ya jarabce shi da idansa guda biyu ya rasa su kuma yayi hakuri ya maida al'amari ga Allah Allah zai musanya masa da shiga gidan aljanna haka muna fata Allah ya musanya maka da aljanna kayan sawa na yara maza da manya daga Alhaji Abdullahi Sambo turmin zani guda uku a yi min addu'a qur'anai guda biyu Allah ya biya min bukatuna 5,000 a sa asusun marayu Allah ya biya min bukatuna na alheri qur'ani guda daya daga wata mata a yi min addu'a 500 Allah ya ba babana ikon biyan bashin kansa 500 Allah ya ba mata na daman haihuwa lafiya 500 Allah ya ba da lada ga iyayena 200 Allah ya ji kan dan uwana 500 Allah ya biya min bukatuna addu'o'i masu bukatu kamar budewan hanyar samu haihuwa shiriya yara rashin lafiya neman jari da masu wanda za su jarabawa da masu sauran bukatu duka mun yi tabassali da sunayen Allah masu girma da sufofin sa madaukaka wadanda ake roƙon sa da shi ya amsa kuma ake neman biyan bukata ya biya Allah mun yi tawassali da waɗannan sunaye naka wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ka biya wa dukkan masu bukatar nan bukatun su na alheri Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alheri Allah ka yaye mana dukkan damuwa Allah kai mana albarka kai wa kasar mu albarka fitintunin da ke damu mu a wannan kasa Allah ka yaye mana su Allah ka kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah ka kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah ka kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah ka kara mana arziki da zaman lafiya Allah ka kara mana albarka da zaman lafiya Allah ka inganta mana tattalin arzikin kasar nan tare da zaman lafiya Allah ka kara wa shugabanninmu jajircewa wajen yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata a san da ya kamata Allah muna roƙonka afuwarka da jin kanka da rahamarka da kake rabawa a cikin wannan wata na Ramadana Allah ka sa da rabon mu Allahumma ghafir lana dhunubana Allahumma ghafir lana dhunubana Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم